Zauren Matasa.
Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke ci matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zai kawo babin ƙarshe na tattaunawa da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance ƙalubalen tsaro a wasu sassa na jihar Sokoto arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma ƙaramar hukumar Isa da Sabon Birni, inda wasu matasa da suka bauɗe kan haddasa cikas ga salama. Hakanan matasan sun taɓo buƙatar matasa su yi lumana a lokacin zaɓe, kazalika da buƙatar ba wa matasan dama su gwada gwanintarsu a muƙaman siyasa. Matasan sun haɗa da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Khairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Al-Husaini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Shi wanda muka kai wurin mai gyara, wurin mai koyon gyaran machine, shi dai ya ce can yana zuwa can ba daɗewa ba, yake yana zuwa yana iya sati biyu bai zo ba. To ƙarama ɗaya da muka kai shi wurin gyaran manyan motoci, shi ya dage saboda kullum baban shi ke ɗauka shi da machine ya kai shi. In marece ya yi baban shi, in ya dawo kasuwa ya biyo ya ɗauko shi su yi gida. Amma su wa'anga saura sun koma cikin bangar siyasa, kuma cikin muka ɗauko su muka taimaka musu saboda mu jayar da suwa su dogara da kansu, saboda idan suna dogara da kansu ta'addanci zai kauce daga idanunsu.
Haka ne, Comrade Umar Bello Da'in.
Assalamu alaikum. A gaskiya ni akwai abubuwa guda biyu da na ganin su a mahita, wanda kuma tun asalin harko ya kamata a ce an kula su. Ban mancewa tun lokacin da ina ƙarami ƙwarai ko firamare ban gama ba. Hulla wa ga ina dogon hulla abokina, in baba na ya gani da sai ya ce ina ka zo da hullaga. Ya ce min sai ya bincika, ya ce ka in koma ganinka, in dai ba ni na so ma abu ba to ka in sake ganin karshiya. Ya ce ta kai har bayan an haka wani lokaci yana kullum abin da zai ce min. Wane radda nake ban taɓa jawo rigima an kace min babana ba, ubana misawa wane ya abu kaza, kawa Allah ka kai min haka nan. Ni ko wannan abin yayi tasiri gare ni, kullun ina kokarin nake wannan. Yace kai har yanzu bayan da ni dan kai ni dan girma haka, yau ni sallan mangare ba gida ba, sai ya kira ni yace kana ina, in ce mai ina wuri kaza, ba yadda za a yi. To akwai wannan kulawa da iyaye ya kamata a ce sun ga bayan tun karin harko, da bawa uban ɗiyan muhimmanci, nuna muhimmancinsu da ba su kulawa da ya kamata. Sannan kuma akwai wani abin da aka cewa an ba jaki ana bugun teki, akwai matsalar yau in ka ji an tashi ana kuruwa ilimi, rashin ilimi ka kawo abu kaza ko jawo kaza rashin ilimi. Watun babban matsalar da muka samu mun baro asalin ilimin namu wanda muke da shi. In musulmi haki, in kristiyan haki, mun saki karantarwa ta addininmu gabaki ɗayanmu, wanda alhamdulillah matuƙar kana amfani da wannan karantarwa ta addini, to insha Allahu wannan abin zai taimaka ƙwarai wurin ganin cewa an samu sauƙin al'amarin da ake ciki. Domin babu addinin da ya yarda a zub da jinin kowa. In musulmi haki, in kirista haki, ko wani iri haki, addinin kawai baka dama ka zo da jinin kowa ba. To wannan ya muka riko da shi. To babban matsalar da aka samu, ba wai ina cewa wannan ilimi da muke ciki na zamani yana da abin, amma dai wancan a haɗa su su biyu din, a ba wancan muhimmanci fiye da wanda aka ba wanga muhimmanci, to wannan abin zai kawo matsala. Domin mafi yawan wayanda suke ɗaure ma wannan ta'addancin gindi sun mance da iliminsu, sun mance da gobensu, duka duniyar ta so a kallo, ya za su yi su ji daɗi nan duniya da sauransu. To inda kana tunawa da gobenka, kai ka san ba ka ɗaure ma wani gindi ya tafi ya kashe wani, don ka san cewa gobe in ka zo za ka samu sakamako wurin Allah. To amma matsalar da aka samu yau dai kawai ma ga duniya ma akallo da sauran kyale-kyalenta da sauran su wannan shi a babban matsala don haka wayannan ma abubuwan guda biyu ga gani na su ne mafita mai riko da ilimin mu na addini sannan mu hagwa mu yashi da wannan na zamani da muke ciki da kuma tarbiyya ta iyaye tun daga farko wannan in aka bi haka insha Allah ina tunanin za a iya samun zaman lahiya da kuma ci gaban wannan kasa ta mu Allah ya taimake mu ga baki
daya wato ina Musa Yahaya Muhammad
Na'am. Musa Yahaya Muhammad ne sunana.
Muna jinka Musa, faɗa mana sharhin ka na ƙarshe a wannan zauren.
Sharhi na ƙarshe shine mu matasa ba abin da ya kamata mu yi face mu yi biyayya ga iyaye, mu yi biyayya ga shugabannin mu, mu tashi tsaye mu je makaranta. Wanda yake su kuma iyaye da shugabanni haƙi ne ya rata a kan su. Su tarbiyyantar da matasan nan tun muna ƴan ƙanana a tarbiyyantar da mu su za su dora mu akan hanya nagartacciya su ne za su dora mu akan hanyar da za mu gyara goben mu saboda shi matashi ko yaushe yana cikin kurciya abu biyu ne yake haduwa da shi ga kurciya ga rashin ilimi ko kuma ga kurciya ga ilimi to idan aka samu ilimi ya yawaita da tarbiyya a ciki to sai matashi ya zama productive ma'ana sai ya kasance mai amfani wa kanshi da kuma al'umma da ma kasa baki daya so saboda haka ni a wannan bangaren nake kira ga gwamnati da iyaye aikin su ne wajibi ne gare su su tarbiyyantar da matasa domin su zama nagari assalamu alaikum
alaikum assalam ina jin active sasan binanci ne dama shi bude mana to zai rufe mana da bayani
ka hanyar-hanyar-hanyar ina da sako
to wani sai muna ji
sunana Habiba Hakimi
Habiba kin dawo
ai ba ne su da jira ma ina kusa
yo Habiba muna ji
sako na ɗaya ne ga matasa shi ne a kowane lokaci a duk inda suka tsinci kansu su daina nuna wariya musamman kuma su bangaren su manya haka shugabannin su daina nuna cewa sun ƴaƴan su ko ƴan uwan su a kowa na su ne shine kawai kira na ga al'umma musamman ga matasa haka kuma ga shugabanni sannan kuma su cire yin almundahana a bada kwangilayyen ayyuka ko kuma gehin tsaro a sa son kai da fifiko da fadin rayuwa
nagode activist
to masha Allah abubuwa guda uku suna nake neman aure da su akan ƴan uwana matasa na farko shine mu kalli yadda hayakin siyasa ke kadawa a yankunan mu da ma Najeriya baki daya duba da zangon zabe yana gab da shigowa na farko shine matashi ya kula da wani abu guda duk dan siyasar da ya gigita ya bashi ashana domin ya kone kansa da iyalansa da yankin sa to ya gane cewa ba su ne yake ba ko ba al'umma ta yake su ba kuma duk dan siyasar da aka kama da irin wannan aqida to akwai bukata cewa ayi dokoki masu tsaurin gaske doka ita ce shekaru 40 na tura shi retire dole wanda zai kawo zai iya sa sauran ƴan siyasa su dauki darasi wajen kauce ma tura ƴan mutane wajen bangar siyasa tare da matasan mu kuma su kauce ma tallar hotunan ƴan siyasa wanda yanzu haka wasu sun ba sa da sana'a yi amma an ba su hotunan ƴan siyasa suna tallar wurare abu na ƙarshe shine iyaye su kula da ƴaƴansu hayakin siyasa ya wara kadawa wanda babban haƙƙin suna wanda ubangiji zai tambaye su gobe kiyama su kula da wannan shugabannin mu na siyasa kuma da na kowane bangare su kauce ma suka siyasa a cikin sha'ani na tsaro ko ilimi ko makamantan haka da bata Allah ta Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya
amin summa amin mun gode kwarai mu zama lafiya sai wani lokaci mun sake samun dama
to mun gode muna godiya
matuƙa kwarai da gaske
anan muka kawo ƙarshen wannan zantawa da matasa na Sokoto birnin Shehu sai wani lokaci mun samu dama za mu sake shiga Sokoto da wata zantawar godiya ga matasan na Sokoto da kungiyar ma'abota kafafen labaru ta Najeriya da ta taimaka wajen hada shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai wani mako assalamu alaikum America zauren matasa kunyi